الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ياكو ينقوى مسلمي زام فسر كتن دك تكيم أبن دي خطبة متكرنتس ديار الله ربتي ودي تقبات أين زنن واندا دي يوم مباسا فهمتر يار الله ربتي itako khutba sakoni na mako mako wanda ake isar da shi zuwa ga al'umma. To kasancewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya turo shi zuwa ga mutanen duniya gaba daya, to kenan sakon nan yana buƙatar a fassara shi da yaren mutane saboda su fahimci me aka faɗa. To dan haka bayan mun goyi mun isar da godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma mukai salati da tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Allah ya turo shi ya zamanto rahama ga talikai, sannan da alayensa da sahabbansa gaba daya, da wanda ya bi su a tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe. Bayan wannan nayi makaina wasici da ku da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, domin yin wasiya da tsoron Allah ita ce wasiya ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ya yi ga mutanen farko da mutanen ƙarshe. Sannan kuma ita ce wasiyya mafi girma, kuma wasiyyar da Allah ya keɓe a wani ɓangare cikin wasu nassoshi, kuma ya haɗe gaba ɗaya a waɗansu nassoshi. Allah ya keɓance waɗansu bayinsa a cikin wannan wasiyya, kamar yadda ya ce a cikin farkon suratul Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya kai annabi ka ji tsoron Allah. Sannan kuma Allah ya keɓe masu imani a waɗansu ayoyi, misali inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah, ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah, wa qulu qawlan sadida, ku faɗi magana magana wadda take ingantatta. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mutane gaba ɗaya, musulminsu da kafiransu, ya ce su ji tsoron Allah. Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ya ku mutane ku ji tsoron Ubangijinku wanda ya halice ku daga rayuwa guda. Rai na annabi Adam kenan alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammut taslim. Kuma Allah ya faɗa wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. To bayan wannan kuma cikin khutuban mu sai muka zo zuwa ga abinda ake kira sulbul mawdu', abinda khutubar take karantarwa ga dangadan, shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka sani cewa ɗan adam wato halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne ya halicce ka a can da babu ka, lokacin da babu babanka, babu mammaka, a ina kake a duniya. Allah ne ya samar da kai a can da babu ka, da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ɗan adam, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance ɗan adam da waɗansu wato abubuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance ɗan adam da al'aql, ya bashi hankali, wanda ta hanyar hankalin ne aka ɗora masa nauyi na shari'a. Sannan kuma Allah ya keɓance ɗan adam da at-taklif, ya ɗora mishi wato nauyi na taklifi, na ɗora masa abubuwan da zai yi, waɗanda za a yi masa sakamako a kansa. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ɗan adam da imani da tauhidi. Shi yasa abinda yake sawar mutane su bambanta wani yafi wani a wajen Allah ba a wajen mutane ba, shine tsoron Allah da imani, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, inna akramakum inda Allahi atqakum. To ya ku ƴan uwa musulmi, Allah ya halicci ɗan adam hali bayan hali, mataki bayan mataki. An wato asalin ɗan adam an fara halittar sa ne daga ƙasa, sannan ɗigon maniyyi, sannan kuma jini, sannan kuma tsoka, sannan kuma ƙasusuwan da aka tufatar da su da tsoka, sai gashi ya koma halitta wanda take ɗan adam, wanda ake kira mutum, wanda ake busa mata wato ruhi, wanda yake ya fito daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam, sai kuma Allah ya sanya alaƙa tsakankanin mutane. Waɗannan alaƙoƙin suna da yawa, abubuwa waɗanda suke haɗa mutane, abinda ake kira ar-rawabit allati tarbutu bainan nas, wato abubuwan da suke kulla alaka tsakankanin mutane waɗannan rawabit suna da yawa amma malamai suna fadin waɗanda suka fi muhimmanci a cikin waɗannan rawabit rabita ta farko ita ce rabita da ake kira rabitatu dami wan nasab wato rabita abinda yake da kulla alaka tsakankanin mutane ta fuskar annasab dangantaka koko addam jini a ce wani dan wani ne wani dan family kaza ne wani dan kabila kaza ne wannan ta fuskar wato auratayya da kuma haihuwa ake samun wannan arabita rabita ta biyu ya ku yan uwa musulmi ita ce rabita ta al-ard wato ta kasa koko al-iqlim shine cewa a ce wani dan unguwan mu ne wani dan garin mu ne wani dan jahan mu ne wani dan kasan mu ne koko wani ma dan nahiyan mu ne kontinan kinan kamar da suke fada da yaren faransanci sai kuma rabita ta uku ita ce rabita ta wato al-muamala mu'amala ta hada ta tsakanin da wani da wani mu'amala ta saye da sayarwa mu'amala ta abokantaka ware abokin ware ne da abin da ya kama da haka sannan kuma akwai wato rabita daga cikin mafi muhimmanci mafi girma ita ce rabita ta wato imani da tauhidi wanda kuma ita wannan rabita ita ce rabita abin da yake hadawa tsakankanin mutane shine mafi girma kuma mafi muhimmanci kuma mafi wanzuwa a duniya da lahira ya ku ɗan uwa musulmi idan muka duba waɗannan abubuwan guda hudu da muka faɗa mutane suna kulla alaka ta wato alwala'u wal bara in an ce alwala'u wal bara ka so mutum ka yadda da shi ka bi abin da yace albara'u ka barranta da shi to waɗannan abubuwan guda hudu mutane suna kulla alaka a kansu to amma za mu zo mu ga menene matsayar musulunci game da waɗannan abubuwa dan adam wani lokaci yana kulla alaka ne ta alwala'u wal bara game da mi game da family insa wato rabitatu dam wan nasab ko kuma wato game da wato kabilarsa sai kaga mutun abinda kabilarsa tace daidai ne to shine daidai a wajensa abinda kabilarsa tace ba daidai bane ba daidai bane ko kuma abinda yan gidansu suka ce ko family sa shine daidai abinda ba yan family suka ce ba suka ce ba daidai bane ba daidai bane wannan rabita ce عقد الولاء والبراء yana daga cikin unsur min anasir jahiliya sai daga cikin shu'ara yana alfahari da kabilarsa yana nuna cewa shi bai san wani abu ba in ba kabilarsa ba yake cewa wa hal ana illa min huzayyata ni ba komi bane dai ne daga cikin ƴaƴan kabila ta huzayya fa in ghawat ghawaitu in huzayya ta halaka to ni ma na halaka wa in tarshudu al-huzayyatu arshudi idan kuma huzayya ta shiryu na shiryu zaka ga wani ga nassi an karanta aya ta al-qur'ani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda inganta sai ya duba idan ƴan uwan shi sun kace kaza ko kabilar shi ta ce kaza shi da haka kabila sai zai bi zai bar nassi wannan burbushi ne dai ne daga cikin abubuwa na burbushin jahiliya wanda mutane suke akan sa sai rabita ta biyu rabita ta al-iqlim al-ard shine yanki ko kasa ko jaha wannan rabita tana hada al'ummomi daban-daban kuma dan adam dama daga cikin ababen da aka halicce shi da su akwai kasa dan haka kasa tana ma dan adam tasiri shine za a ga kuwa a kawo a ce wani ga kabu kaza wanda ya hada su na yanki sai daga cikin shu'ara yake cewa khuliqtu min at-turabi fasirtu shakhsan an halicce ni daga kasa sai gari na zan mutun kenan asali ga ƙasa amma an juya mata halitta ta koma dan adam ta koma tsoka kenan yace ta'allamtul fasahata fil khitabi sai ni koyi fasaha iya magana ƙwarewa cikin zance a cikin magana sai gashi na ƙware na iya magana abinda da ƙasa bata magana sai gashi dan adam an halicce shi kuma yana magana yace wa uttu ila turabi sai ni koma cikin ƙasa fasirtu fihi nirruduge ni koma ƙasa jikin dan adam ya koma ƙasa yace ka anni ma khuliqtu min at-turabi kamar dai ba da ƙasa aka halice ni ba sai kaga ana mamakin an turbudi mutun ya zaka ƙasa to ai asalin jikin daga ƙasa aka halice shi Allah ce minha khalaqnakum daga ƙasa muka halice ku wa fiha nu'idukum cikin ta zamu mayar da ku wa fiha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga ƙasan ne zamu fitar da ku a wani lokaci wanda wani lokaci na musamman wanda Allah ne ya san shi to sai kaga wani yana bin ƴan gidan ƴan yankin su ko yana bin abinda yan garin su suka ce koko yana kulla alaka ta alwala'u wal bara'a akan mi akan yan jahar su to sai kuma rabita ta mu'amala wadda kuma shine take hadawa tsakankanin mutane a ce kasuwanci ya hada ka tsakaninka da kai da wani ko abota ta hada ka tsakaninka da kai da wani wannan ba a gina alwala'u wal bara'u akan wannan domin bayyuwa dan abocinka ya saba manasi kai ka bishi sai dai ka barshi a matsayin ya saba manasi a cikin wannan mas'ala inda ya daidai da nasu ka bishi bayyuwa dan kuna dasawa da mutum kuna kasuwanci in ya saba manasi ka ce yayi daidai a kuskure yayi wannan a matsayin shi na dan adam ya gyara gare shi ta kare bai gyara ba gare shi ta kare sai rabita ta karshe a gurgujiya ku yan uwa musulmi ita ce rabita ta imani da tauhidi rabita ta imani da tauhidi ita ce take hada mutane kuma ita ce mafi girman waɗannan rawabit ba wai rabita ta a ce limanite ba yau turawa suna mura ƙarya sai a ce limanite ai mutane duka asalin su guda ne an yarda da cewa asalin mutane guda ne amma a bibi wannan rabita wanda turawa suke kullun fada imanite 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 yau tsakanin dan adam da dan adam kisa yayi yawa ga makamai nan sun yadu a duniya mutane suna kashe mutane kamar ba dan adam ne ake kashewa ba yau irin kisan da dan adam yake yi ma dan uwansa ina tuna inda a ce wannan rabita ta al-insaniya za ta yi amfani yau da mutane ba su kashe mutane ba amma bibi irin yadda ake hallaka mutane dauki yaƙe yaƙin da ake yi a duniya cikin waɗanda suke kisan juna wa yake tunanin dukkan su daga annabi adamu suke yanzu dibi irin kisan da ake yi ba mutane yaƙi a duniya a bangarori daban-daban sawa'an a kasashen musulmai da kasashen da ba na musulmai ba dibi yaƙi a ƙasar Sudan ana nan ana kisan bayin Allah ba gaira ba dalili dibi yaƙin da ake yi a ƙasar Ukraine ana nan ana kisan mutane kisa wanda hankali bai daukarsa a dibi ƙasar Filistin irin yadda bani Isra'ila suke kisan Filistinawa fiye da shekara 50 suna musu kisan gilla amma duniya tana kallo gibi irin yakin duniya na farko gibi irin yakin duniya na biyu ko ma cikin tarihin duniya irin yaƙe-yaƙen da aka yi tun kafin ma yakin duniya na farko da na biyu duka me yake kawo wannan saboda wannan ƙaryar da ake yi a ce ai asalin dan adam asali guda ne wannan abin zamu kalla shikenan sai aka fi tare a'a ba wannan bane matukar ba a koba ba shari'a Allah ba aka yi adalci ba ranar da duniya za ta zauna lafiya ya ku ƴan uwa musulmi wannan rabita ta imani kamar yadda malamai suke cewa ita ce ta hada halittun sama da na ƙasa min da mu abinda muka dubi in an ce rabita abin da hada alaka sai ana dibin alaka ta nan mutanen duniya a'a tsakanin mumini mutun da kuma muminin aljani akwai alaka abin da ya hada su shine imani tsakanin halittun sama halittu na sama da halittun ƙasa abin da ya hada su shine imani Allah ya faɗa ƙarara a cikin suratul Ghafir Allah yace alladhina yahmiluna al-arsha mala'ikun da suke dauke da al-arshi na Allah wa man hawlahu da waɗanda suke kewaye da shi al-arshin sai Allah yace yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da gode ma ubangijin su wa yu'minuna bihi sun yi imani da Allah sun yi imani da Allah ka ji rabita ta imani da tauhidi wa yastaghfiruna lilladhina amanu suna neman gafara ga masu imani kaga su suna da imani kuma suna neman gafara ga masu imani da suke a ƙasa me ya hada su imani sannan ita rabita ta imani ita take hadawa tsakanin mai rai da matacce muna abinda ake bibi da an ce mutun ya mutu sai a ce shikenan alaka ta yanke wallahi ƙarya ne idan mutun na da imani ya mutu to akwai alaka tsakanin shi da masu imani waɗanda suke rayi kuma ba ra'ayi na zan kawo ba ba hadisi zan kawo ba ballanta da dan qur'ani yuna kace a'a hadisi ne ba mu yadda da shi ba bari ka ji aya cikin alqur'ani qarara Allah yace wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana suna cewa Allah ka gafarta mana zunuban mu wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu waɗanda suka gabace mu a cikin imani ashe in kana da imani kan mutu mai imani in yana da rai yana maka addu'a tana nan tana iske ka wannan yake nuna maka ashe akwai alaka tsakanin mai rai da matacce ta fuskar imani sannan kuma wannan rabita ta al-iman kamar yadda malamai suke cewa ita ce rabita al-baqiya ita ce take wanzuwa
duk wata alaka da ta hada ka da wani a ranar tashin alkiyama in babu imani ta kai ba ta da wani amfani shi yasa Allah yake ba mu labari kafirai ranar tashin alkiyama duk abinda akwai tsakankanin su kun ga yanzu akwai union a duniya akwai organization akwai duniya akwai kaza akwai nations uni akwai waceciya duk banza ne ranar tashin alkiyama za su cine mu juna duk wata alaka da ta hada ka da wani in dai ba ta imani bace wallahi ta kaji Allah subhanahu wataala ce istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u Allah yace wadanda aka bi sai su barra da wadanda suka bi su wara'u al'azab Allah yace ga su sun ga azaba garin da garin Allah yace wataqatta'at bihimul asba duk wata alaka da ka sani tsakankanin su abotaka ce union ne hori da hori ne baki da baki ne da da uba ne wa da kane ne mata da miji duk wata alaka da ka sani wanda kake takama da ita saboda ita kake saba ma addini kake saba ma nassi dan ka bi dan uwanka ko ka bi dan garin ku ko ka bi dan kabilarka wallahi kiyama in babu imani zaka tsine mishi da tsine baka wallahi la shakka fi shi amma bari mu ji abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa Allah yace duk masu soyayyar juna kaji Allah yace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd al-aduwwi illa al-muttaqin al-akhillau a larabci cikin wato abin da suke kira al-udulul qur'ani cikin ilmin balaga ta al-qur'ani al-akhillau jam'i ne na khalil khalil kuma ba sadiq bane yafi sadiq girma yayi habib girma in an ce khalil shine wanda ake kira da Hausa badadai wanda soyayyar ta kai karshe karshen soyayya shine al-akhillau da an ce sadiq karami harka ce ya an ce habib karami harka ce amma an ce khalil to karshe kenan shi yasa Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila bai ce sadiqan ba ko habiba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila to an akhillau ma su tsananin soyayyar juna ranar tashin alkiyama Allah ya ce yawma idin a wannan rana ba'dhum li ba'd aduwwun illa almuttaqin sashin su zuwa ga sashin kiyaye ke yi da juna alaka ta kare za a tsine mu juna shi yasa Allah yace fa idza nufikha fi sur idan akai busa a cikin kaho fala ansaba bainahum yawma idin babu dangantaka babu wani dan wani da wani dan wani wani da wani wance mijin wani ne wani mijin wance ce duk ta kare ba wai Allah yana nufin babu dangantakar ba saboda ka fahimci alqur'ani nan yayi nafyun nasab amma yana nufin arada intifa'a nafyun nasab amfani ne abashi shi yasa Allah ce yawma yafirru almar'u min akhihi ranar da mutum zai gudu ya bar dan uwansa wanka ko kaninka wa ummihi wa abihi mutum ya gudu ya bar uwarsa mahaifiyarsa wa abihi da babansa wa sahibatihi da mammasa wa banihi da ƴaƴansa ka dibi irin yadda akwai alaka tsakankanin wannan dan uwa da dan uwa yau duk musibar da ta same ka in kana da wani abu wanda zaka yi ma dan uwanka zaka yi uwa da da alaka tsakankanin ta sai Allah ka dibi yadda uwa take son danta son da ma wani lokaci na cuta mada a ce za a kai shi makaranta ita ko ba ta son ya rabu da ita sai su ce a'a ita ba ta son a kai shi makaranta wannan so cutar da shi yake yi amma ta hin son haka wa abihi da baba uba wanda yake faɗi ka tashi dare da rana don saboda ƴaƴan shi su san wani abu sai Allah ya ce wa sahibatihi da matarsa in ma mutum bai kaunar baban shi bai kaunar mahaifiyar shi ko bai damu da ƴan uwansa ba ita ma takkare kai kadan dan dole sai ka gina zama tare da ita akan soyayya shi yasa ma zaka mutane da yawa sun watsar da iyayensu da ƴan uwansu shi ne zauna tare da matar shi to ranar tashin alkiyama zaka gudu ka barta to anan abin da muke son mu ci kaga Allah ya nuna wannan alakar ba ta da amfani bal ma Allah yake faɗa muna kafiri zai yi gurin duk waɗannan alakokin nashi su taimaka mai ya tsere ma azabar Allah ya tsire daga azabar Allah a kada duk waɗannan wuta Allah ce ya waddul mujrim kafiri zai yi burin lau yaftadi min azabi yawmi idhin bibadishi da dai azaban lahira zai fanshi kai nai ya bada ƴaƴan shi yace Allah ga sunan ni a yesu Allah ai jahannama da su ni ya janna wa sahibatihi kuma ɗan uwan shi matar shi jibi kauna tsakanin mata da miji yace Allah akai ta wuta bai komi ni dai akai ni aljanna wa akhihi da ɗan uwansa Allah ce wa fasilatihi allati tu'wihi da kabilarsa ko family ɗinsa wanda take ba shi kariya duk bannan da yayi sai su ce namu na eh in ma ƙari yayi muna tare da shi in ma zalunci yayi yana tare da shi to sun ka Allah zai ce ba Allah Allah duk kabila ta duk yan family na Allah ai wuta da su kai saboda tsananin tashin alkiyama yace wa munfil ardi jami'an Allah duk wanda a bisa doron kasa Allah ai wuta jahannama da shi hadda annabawa da manzanni da salihan bayi duk Allah ka su wuta ni aka ri aljanna insha Allah to Allah ce kalla inna halawa yasa yan uwa abin da yasa kada kai sake ka bata alaka ka da Allah saboda yan uwanka kada kai sake ka bata alaka da yan uwa da Allah saboda faminka kada kai sake ka bata alaka da Allah saboda yan garinku kada kai sake ka bata alakar ka da Allah saboda abokinka kada kai sake ka bata alakar ka da Allah saboda matarka kada kai sake ka bata alakar ka da Allah saboda wani mahaluki saboda wadanga duk ranar tashin alkiyama wallahi ba ruwan wani da kai shi yasa tun yanzu in kana gyara alakar ka ka gyara an gaya maka abin da Allah ya ce cikin alqur'ani mai girma ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce ma ga abin da hadisi ya tabbatar ka ce kai baka yarda ba saboda ɗan gidanku ba su yarda ba to ka bari in ka zo kiyama kakka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ka nemi ɗan gidanku ko ka nemi matarka ta saka aljanna ko ka nemi ɗan uwanka su saka aljanna wannan shine hakikalin abin da ya kamata ka gane in kunne ya jiya jiki ya tsira in kai aiki da wannan don kanka in baka yi aiki da wannan ba za a dai hadu gaban Allah subhanahu wataala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن العجز والكسل والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين